Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalar duk a jamhuriyar Niger. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum alaikum barkamu da yau safiyar Talata 7 ga watan Mayu shekarar 2019. Sunana Sarfili Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdul da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga karan labarai.
To Sarfili China ta bayyana cewa wakilanta suna shirin zuwa nan Amurka cikin wannan makon domin tattaunawa kan harkokin cinikayya duk da barazanar da shugaba Trump yayi na ƙara kuɗin haraji. Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun ce za su sake komawa kan binciken nan da ya shafi matakan da gwamnatin Trump ta dauka bayan guguwar Maria. Kana gobe Laraba, al'ummar Afirka ta Kudu za su kada kuri'a zaben da ka iya zama babban kalubala ga jam'iyyar ANC mai mulki.
To karan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za a ce Majalisar Dokoki ta jihar Kano ta tafka muhawara akan wata bukata ta kirkiro masarautu guda hudu a jihar. Lamarin da wasu kanawa ke ganin
ni dai a fahimta ta wannan abu siyasa ce kawai, ba wai an yi shi ne don al'umma ba ko don wani cigaba ko don ƙara martabar Kano.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sako ta zai kawo mana, sai kuma karatun Alkur'ani mai girma da za mu kawo muku albarkacin watan Ramadan. Amma duk wannan sai mun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdul. China ta bayyana cewa wakilanta suna shirin zuwa Amurka wannan makon domin tattaunawa kan harkokin cinikayya duk da barazanar da shugaban Amurka Donald Trump yayi na ƙara kuɗin haraji kan kayayyakin ƙasar China na biliyoyin dala bayan da ya korafin cewa tsarin na ɗaukar dogon lokaci. Bayanin na Trump da ya yi ranar Lahadi a shafinsa na Twitter kan sabon harajin ya sa kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya da waɗansu na Amurka faduwa, tare kuma da ƙara sa shakku kan makomar tattaunawa Amurka da China dangane da harkokin kasuwancin. Duk da faduwar da hannayen jarin suka yi, kafofin watsa labaran ƙasar China ba su ce komi dangane da abin da Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter ba duk safiyar Lahadin. Sai dai bayan sa'o'i, kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasashen ƙetare na China Geng Shuang ya shaida manema labarai cewa China tana kokarin samun ƙarin bayanai akan kalaman na Trump dangane da harajin. Sai dai ya jaddada cewa har yanzu tawagar Beijing tana shirin tafiya Amurka cikin makon nan domin tattaunawa. Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun ce za su sake komawa bincike kan matakin da gwamnatin Trump ta dauka bayan guguwar Maria. A watan Satumba shekara ta 2017, wata guguwa da matsanancin ruwan sama suka keta tsibirin Virgin Island da kuma Puerto Rico, suka kashe kimanin mutane 3,000 a Puerto Rico ta kuma yi barnar gaske. Har yanzu waɗansu sassan yankin na Amurka ba su da muhimman ababen jin daɗin rayuwa da suka haɗa da ruwan famfo da kuma wutar lantarki. Kwamitin sa ido kan ayyukan gwamnati da ɗan jam'iyyar Democrat Elijah Cummings ke jagoranta ya aika wa fadar White House da wasiƙa jiya Litinin da ma'aikatar lafiya da kuma hukumar agajin gaggawa yana buƙatar bayanan matakan da gwamnati ta ɗauka bayan aukuwar wannan guguwa. Masu kushewar lamura sun ce matakan da shugaba Donald Trump ya ɗauka bayan guguwar ba su dace ba, da kuma cewa da ya yi gwamnatin Puerto Rico ba ta da godiya. Ya bayyana a wani saƙon Twitter da ya ɗora shafinsa cewa majalisa ta ba Puerto Rico dala miliyan 91 na tallafi. Ya ce 'yan jam'iyyar Democrat suna barazanar ƙin amincewa da ƙudurin da zai ba da izinin taimakawa jihohin tsakiyar yammacin ƙasar da suka fuskanci ambaliyar ruwa har sai an ƙara ba Puerto Rico wani tallafin kuɗi. Sai dai waɗansu jami'an gwamnatin sun ce an ba Puerto Rico tallafin dala miliyan 41 ne kawai, kuma daga ciki dala miliyan 11 ne kawai aka kashe. Gobe Laraba, al'ummar Afirka ta Kudu za su kada kuri'a a zaben da ka iya zama kalubala mafi girma da jam'iyyar ANC mai mulki ta fuskanta. yayin da jam'iyyar da abokan hamayyar ta suke kokarin jawo ra'ayin masu kada kuri'a da har yanzu ba su yanke shawara kan jam'iyyar da za su zaba ba. Jam'iyyar ANC da Democratic Alliance da kuma sabon tashe jam'iyya mai hankoron farfado da tattalin arziki Economic Freedom Fighters sun ce sun yi gwangamin yakin neman zabensu na ƙarshe a Johannesburg babban birnin kasuwancin kasar. Jam'iyyar ANC tana kan gaba da sauran jam'iyyu 48 da suka tsaya takara sai dai jam'iyyar da ke mulkin kasar tun shekara 1994 tana fuskantar suka kan batun cin hanci da rashawa. Shugaban jam'iyyar kuma shugaban ƙasa Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya amince da haka a jawabinsa ranar Asabar.
We admit that we have made mistakes and we put ourselves.
Yace mun amince da cewa mun tafka kurakurai, mun kuma zo gaban al'umma muka nuna kasawarmu, muka yarda da kasawar. Sai dai waɗansu ba su yi komi ba, shine yasa ba su yi kuskure ba. Bisa ga cewar hukumar zabe, an Afirka ta Kudu miliyan 26,700 ne suka yi rajistar kada kuri'a a zaben da za a gudanar gobe Laraba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da takwaransa na ƙasar Rasha Sergei Lavrov jiya Litinin yayin da ake samun saɓani tsakanin ƙasashen kan rikicin Venezuela a daidai lokacin da manyan jami'an diplomasiyan ke jaddada cewa ba sa son ɗaukar matakan soji daga wata ƙasa a Venezuela. Bayan tattaunawar tasu a gefen taron Majalisar Ƙasashen Yankin Tekun Arctic a Finland da Amurka da kuma Rasha suke matsayin membobi, an tambaye Pompeo bambancin da ke tsakanin ƙasashen dangane da batun Venezuela, sai ya ce ba na so in cika baki, sai dai kawai na bayyana ƙarar cewa Venezuela tana buƙatar mulkin demokuraɗiyya kuma ba ta buƙatar wata ƙasar waje ta yi mata katsalandan ko kuma ɗaukar matakan soja daga wata ƙasa ko ta wani hali. Saboda haka muna son ƙasar Cuba ta fice, Iraniyawa su fice, sojojin Rasha su fice. Ya ce za su sake tattaunawa da Lavrov domin neman mafita dangane da wannan batu. Daga ƙarshe shekara guda bayan ƙaddamar da wani shirin tallafawa ƙananan yara da taken Be Best, uwar gidan shugaban ƙasa Amurka Melania Trump za ta yi jawabi yau Talata a harabar fadar White House, inda ta ƙaddamar da shirin da nufin ƙara fifita shi. Bikin zai hada da gabatar da jawabai da mutane uku za su yi, kowanne ɗaya kuma zai gabatar da mukala ne kan ɗaya daga cikin sassa uku da shirin nata ya kunsa, da suka hada da kula da lafiyar ƙananan yara da yadda ake amfani da hanyoyin sadarwa da kuma yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi. Kawo yanzu dai ba a fitar da sunayen waɗanda za su gabatar da mukala ba. Uwar gidan shugaban ƙasar ta ziyarci asibitai da makarantu a duk faɗin Amurka, tana tallata shirin da kuma gurorinsa cikin shekara guda da ta shige.
To labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, a zamanta na jiya Litinin Majalisar Dokoki ta jihar Kano ta tafka muhawara akan wata bukata ta kirkiro masarautu guda hudu a jihar. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar ta kwashe watanni tana aikin gudanar da sauye-sauye a kundin dokar da ke kula da ayyukan majalisar sarautar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Wata kungiyar lauyoyi mai lakabin West African Institute for Legal Aid ita ce ta gabatar da bukatar neman kirkiro da sabbin masarautun a jihar Kano. A cikin wata wasiƙa da ƙungiyar ta rubuta wa shugaban majalisar dokokin ta Kano ta hannun ofishin kamfanin aikin lauya na Malam Ibrahim Salisu Chambers, ta fayyace yawan jama'a da faɗin ƙasa a matsayin wasu daga cikin manyan mahimman dalilai na samar da ƙarin masarautu a jihar Kano. Honorable Baffa Babba Dan Agundi da ke zaman shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin ta Kano ya yi ƙarin haske game da wannan batu.
Majalisa ta kira wannan doka da matun a baya, ta yi umarnin a duba ta yanda za a yi mata gyara ta daidai da zamani. Ita kanta masarautar Kano an zauna da ita da hakimai sun ba da gudunmuwoyin sojan gyaran wannan doka ta masarautar Kano. to kuma abu ya zo kan gaba wasu suna da kiraye-kiraye al'ummar waɗannan yankuna da kuma wasu masu kishin jihar Kano da cewa a ƙara masarautu saboda an kai duba da girman jihar Kano ya kamata a ce ana da waɗannan gundumomi na sarakuna da ake da su a baya.
To sai dai Malam Ibrahim Ado Kurawa marubuci kan lamuran sarautar Kano kuma guda cikin makusanta ga mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu na cewa
ni dai a fahimta ta wannan abu siyasa ce kawai ba wai an yi shi ne don al'umma ba ko don wani ci gaba ko don ƙara martabar Kano. Dalili abubuwa na aka yi majalisa ba ta yi ba a cikin ɗan lokaci kaɗan amma wannan ana zuwa aka ce har a je a yi abu a kawo shi washe gari kuma ta ina a ƙara masarautu zai taimakawa al'ummar jihar Kano. Babu ta inda wannan abun zai taimaka al'ummar jihar Kano. Matsaloli nawa-nawa ne suke damun mutanen jihar Kano da majalisa ba ta yi su ba sai wannan kawai abu ya zo gangara saboda suna da wata manufa a ɓoye. Ni na tabbata mai girma gwamna ba zai saurari wannan ba a matsayin sanadar Tijo wanda yake san abin da yake.
Idan aka kawar da siyasa kamar yadda ka ambata a cikin tsarin aka kalle shi ta fuskar sha'ani shugabanci da cigaban al'umma yaya kake ganin zai taimaka wa cigaban da ake nema?
Ai babu wannan maganar shugabanci da cigaban al'umma a cikin kirkiro masarautu sai dai kawai mutum yana da ra'ayi da sha'awar yayi wannan.
A yau Talata ne dai ake sa ran kwamitin majalisar dokokin ta Kano da ke gudanar da aikin garan bawul ga dokar kula da aikace-aikacen majalisar masarautar Kano zai miƙa rahotonsa ga zauren majalisar.
Ba za ka hana mutane faɗar abin da suke so ba kuma abin da yake na gaskiya wanda za a gudanar da shi ma ba za a kasa gudanar da shi don wani ya ce kaza yake so ai ko ba kaza yake so ai ba. Magana ce ta bukata ta mutane ko kuma babu masarautun ne. Ai akwai su dama a bayan taɓa yin su ma.
Kawai farfaɗo da su za ku yi.
Idan majalisa ta amince ba ai magana ce ba tawo ba hukunci na zan ce maka cewa ya kamata ai ko bai kamata ai ba.
Shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin jihar Kano kenan Honorable Baffa Babba Dan-Agundi. Sabbin masarautun da ake sa ran majalisar dokokin ta Kano za ta shigar cikin daftarin dokar sarautar Kano sun hada da Gaya da Karaye da Bici da kuma Rano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Muhammad Ibrahim Kwari har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo yake cewa karfe 12 wato da minti na safe. Ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Dundunar 'yan sandan Najeriya ta ce cikin watanni 5 ɗin farkon wannan shekara sama da mutane 1,000 ne 'yan bindigar suka sace. Jihar Zamfara mahaifar ministan tsaron Najeriya ita ke kan gaba wurin wannan aika-aika na 'yan bindiga. Sannan sai Katsina mahaifar shugaban ƙasa.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sado duku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Diye da ka duba al'amura a Najeriya kasancewa harkokin tsaro suna ci gaba da tabarbarewa a wannan ƙasa kama daga halin da ake ciki a jihohi irin su Zamfara inda yanzu haka mahara suka fara wasu ɗabi'u kamar na Boko Haram wajen kai farmaki akan makarantun 'yan mata zuwa ga sace-sacen jama'a da ke ta ƙara wanzuwa kusan ko'ina abinda ya sa har shi kansa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari abin yanzu ya zo ya shafe shi tun da an kai ga taɓa danginsa. Waldeen Kyaliku da wakilinmu na harkokin tsaro da ke Abuja Hassan Maina Kaina ya ci gaba da gaya muku halin da muke ciki.
Dundunar 'yan sandan Najeriya ta ce cikin watanni 5 ɗin farkon wannan shekara sama da mutane 1,000 ne 'yan bindigar suka sace. Jihar Zamfara mahaifar ministan tsaron Najeriya ita ke kan gaba wurin wannan aika-aika na 'yan bindiga. Sannan sai Katsina mahaifar shugaban ƙasa. Al'amarin da ya sa masu fafutuka irin su Muhammad bin Ibrahim ya ce war ya kamata shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi murabus domin ya gaza.
Abin yi shi ne kawai Buhari ya sauka saboda ba zai iya abin da ya dace ba. Yau shekara an shiga na 5 kenan inda ya gama abin shi na farko har zuwa yanzu dai ba za ka ce ga alama na wani abu da za a iya samu na ci gaba daga wurin shi shugaba Buhari ba karewa ma ya tarkata ina sai a tafi Ingila. To kaga irin wannan mutumin sai a kyale shi ya ci gaba da abin da ya ga dama kawai ya sauka.
Tsohon gwamnan jihar Sokoto Dr. Attahiru Talatu Bafarawa wanda ya shaida min cewar gidauniyarsa na shirin kiran wani babban taro na masu ruwa da tsaki kan sha'anin tsaron nan fa. Ya ce bai kamata a zargi shugaba Muhammadu Buhari ba.
Yau ba wanda ya wuce a kama shi, saboda kan kana ganin cewa kai kana shiga jirgin sama ko jirgin ƙasa ba ya zuwa garin akame ka, saboda kan ciwo ne ya zama kowa da mu uwayen da ɗiyan duk mu taro gaba ɗaya mu gaya ma junan mu gaskiya, mu ga da Buhari ya kasa ko APC ta kasa, ba wanda ya kasa da Najeriya ta kasa.
A shekara ta 2013 dai lokacin da tarzomar Boko Haram ke kanta azara, wasu masu dauke da makamai sun sace ministan fetur din Najeriya na farko marigayi Dr. Shatima Ali Mangono a cikin gidansa dake birnin Maiduguri, kamar yadda a makon jiya aka sace sulkin babban dogarin shugaban kasa a cikin birnin Daura. Kazalika mayakan Boko Haram a shekarun baya sun sace daliban makarantun sakandaren Chibok da Dabci a jihohin Borno da Yobe, kamar yadda a makon jiya yan bindiga dadi suka afka wata makarantar sakandare a jihar Zamfara. Shin ko a iya cewar akwai alaka tsakanin waɗannan yan bindiga da mayakan Boko Haram? Tambayar kenan da na yi wa wani masanin tsaro kuma tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue, Kanar Aminu Isa Kwantagora.
Ba zai rasa alaka ko ba su bane birnin Gwari Zamfara, amma sun ba da makawa.
Hujja me hujjan kana kai?
Hujja na shine cewa edit taxis nasu ɗaya ne.
Na tambayi babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, shin ko akwai alaka tsakanin yan bindigar Zamfara da kuma mayakan Boko Haram?
To ni a fahimta na ba zan ce suna da alaka da Boko Haram ba, sai dai kawai inda suke da alaka daya Boko Haram na kashe mutane aka siddan matsalakan ba wani dalili, inda zaka tayar da wanda aka kashe ka tambaye shi me yasa ka kashe shi bai sani ba, shi ma wanda ya kashe shi inda zaka tambaye shi kai me yasa ka kashe wannan zai ce bai sani ba. To nan ne kawai nake ganin alaka tsakanin Boko Haram da waɗannan yan bindigan nan, kuma babban abin da suke wani lokaci suna daukan mutane ne, kashe mutane, su kwashe dukiyoyinsu, su hana su ta suna sai, you know, akwai abubuwa da yawa wanda ke tattare da wannan al'amari, wanda wasu kuma azzalumai su ma suna taimaka musu ganin cewa suna yin wasu kudade daga hannun abin da suke. To saboda haka, amma mu alhamdulillah matakan da muka dauka na kwana-kwanan nan muna samun nasara kwarai akan su, su ma sun sani, kuma ba za mu gushe ba sai mun tabbatar da cewa wannan zalunci na kashe mutane, you know, arewa maso yammacin Najeriya ya tsaya.
Murya babban Hafsa hausoshin sojan Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar. To a gaishe ka da yake Hassan. To yau muke kammala muhawara da ɗaya wakilin namu kan harkokin siyasa a can Abuja, wato Nasiru Alimulhi Kaya, ya shirya mana a tsakanin wani lauya wato Zubairu na mama da kuma wani tsohon hafsan soja Manjo Hayya Shinku. Kuma yau za mu tashi ne daga inda shi tsohon sojan yake bayyana damuwarsa game da yadda irin waɗannan halulluka ko kuma laifuffukan suke da sauƙin aikata su a cikin Najeriya.
Kasan nan Najeriya ƙasa ce mai faɗi, sai yadda in mai aiki aika shi a wannan ɓangaren sai ya guje je wani wuri ya ɓuya a rasa ina ya shiga. Don haka ne ma maganar cewa kamar wasu gwamnatoci da suke na cewa za su sa kyamarori masu ɗaukar hoton mutane in suna aikata laifuffuka ta yadda za a iya gane su, to shi ma wannan kusan ba da gaske ake yi ba, domin hukuma musamman gwamnatin tarayya ta gaza wurin tattara bayanan da ake bukata na mutane a samar da database ɗin da zai shafi yatsun kowa, halittar mutum, idan shi, yanayin gashinsa da suna da komai, ta yadda ko da kyamarorin nan sun kama mutum yana wani laifi ana duba wannan na'urar rumbun bayanan zai iya tabbatar da wannan ne dan wuri kaza ne, wuri kaza ne, kuma ko ina aka ganshi a kasa za a iya gane shi. Safanin ka zo ka sake marori kawai sun dauki hoto ga mutum yana aikata laifi, amma baka san ina zaka ganshi ba in ya riga ya tafi. Muna da wayoyi na hannu, ƴan waɗannan mutane da suke garkuwa da mutane da wayar hannun nan suke kira a kawo kuɗi a zo wuri kaza, kuma akwai hukumar da ke da alhakin tabbatar da duk wayoyin nan ko lai ne ga wanda ya mallaki wannan. Sannan kuma in magana ta fita daga wuri kaza ta dire wuri kaza, ga na'urar da za a iya gane ta nan ne magana ta fito, me yasa su ba za su yi nasu hubasa a tabbatar da tsaro ba, ta yanda a sadda ake irin wannan hada-hada na cinikin a kawo kudi a karɓi mutum na fansa za a iya kafa mutum ya ankara an dire mai saboda an gano daga ina ke wannan magana. Saboda haka akwai sakaci ta ɓangaren gwamnati gaskiya, sai an gyara kuma a tafi da zamani.
Yawwa, wato wannan ya nuna zargin da wasu ke cewa kamar yan Boko Haram ma waɗanda aka yi maganin su a yankin arewa maso gabas, wasunsu sun komo yankin arewa maso yamma suna haɗuwa da masu aikata waɗannan miyagun ayyuka.
Tambaya gare ne?
Kai ba ma manja a shinku.
Yawwa, kusan haka ne mana, ai dama shi yake ya saba da irin wannan rayuwa sai kuma yana ganin shi yanzu ba zai iya shiga cikin jama'a ya ci gaba da rayuwa ta yadda kowa saba ta kullum ba. Ko ina da ya riga ya zama ɗan daɗi ba zai ga ɗan ina da kisa duk inda ya ji za a ce ga taron waɗanda suke aikata na irin nasa can zai koma. Shi ne ai dama irin abin da muke faɗa sai yadda hukumominmu suke ƙoƙari kamar yanzu zuwan gwamnatin nan farko-farkon ta kowa ya san yadda ta ɗau mataki ta durewa arewa maso gabas sai yadda aka samu zaman lafiya. Ana gama a karɓe dajin gaba ɗaya amma me ya faru sai sojojinmu suka sanya suka zamanto maimakon su ci gaba da kora suna kai kora abin da ake cewa attack sai suka tsaya kan suna defense suna tsaro. Su kuma yan bindigan nan sai su dawo su same su a cibiyoyin nan da suke tsaro sai su mamaye su su koma. Wanda yake kuma sojojin nan sun sani manyanmu ne sun fi mu sani abinda kowa yake faɗa shi ne a ɓangaren tsaro babban abinda za ka yi ka shammaci abokin gaba shi ne ka riƙa kai mai farmaki ka riƙa di kana kai kora ba wai ka zauna sai shi ya zo ya kama kora sannan za ka ce ka kare kanka ba. Wannan shi ne kuskuren da aka yi a arewa maso gabas ɗin ta yadda wasu wuraren da an riga an karɓe su amma sakamakon su ɗan ta'addan sun san cewa hukumomi sun janye ko kuma hankalinsu ya ɗauke daga gurin sai su dawo su aikata ɓannansu. To kaga kenan ba za mu zauna a ce a haka za a ci gaba ba sai kawai abinda ƴan gundiga suka ga dama haka mu za mu yi ta binsu. Yanzu muna ji muna gani sun karkata akalan matafiya a jihar Kaduna masu so su bi hanya su je Abuja yanzu sai dai su bi jirgin kasa. To su kuma waɗanda suke zaune a ƙauyukan da ke kan hanya fa su kuma ya za su yi. Kaga wannan dole gwamnati gaskiya ta duba.
A ƙarshe Barista Zubairu na mama akwai wani abu a jihar Zamfara da ake kira ƴan sa kai. Mutanen gari ne ke ɗaukar matakai idan sun ga wannan barazanar su doma kamai domin su kare kansu. Ya wannan yanayi yake ne a tsarin doka?
To kamar ƙarshen aikin sa kai abu ne da doka ka amince da shi amma yana da iyaka. To musamman wannan yanayi da muka samu kanmu a ƙasar nan ba zai ba ne ɗan sa kai shi aikin tsaro. An ka lura za a ga duk jihohi da ɗan sa kai suke irin wannan aiki tallafi suke ba wa jami'an tsaro kusan aikin tare suke aikin gamin guda su ga jami'an tsaro. Ba aka sani ƴan ƙasan ne sun kuma jami'an tsaron sannan yanayin ƙasan da wurare na musamman inda ake samun ƙalubale musamman game da tsaro. To abin ba wani dama ba ne doka ta amince da haka amma bisa sharadin cewa kansu su ne gona da iri wurin ba da tallafi ko aikin sa kai shi abubuwan su sai da abin da doka ta tanada.
To shi kenan. Barista Zubairu na mama mun gode kwarai da wannan lokaci da ka bamu sai mun sake neman ka in Allah yadda cikin wannan shirin. Majiyashinku mun gode kwarai da gaske. Watakila nan gaba ma taɓo zargin da ake wa jami'ai na cewa wasu su ma ba sa so wannan rikici ya ƙare saboda suna amfana da shi hakan yakan sa a fidda kuɗi su amfana.
To akwai wannan zargin kan kuma ba za a rasa ɗan ainihin dalilin da ya sa ake zargin ba kan kwarai. Kun ma na gode kwarai da gaske.
To madalla. Masu sauraro shirin zaka mai wuya kenan wanda kuma madadin su waɗannan malamai da kuma shi mai shirin Aliyu Mustapha Sokoto ni Nasiru Adamu Ali Kaya ke cewa wassalamu alaikum.
To a gaishe ku malamai. To wannan shine ƙarshen wannan muhara da muka yi ƴan kwanaki muna ji game da al'amarin tsaro a Najeriya. Idan Allah ya kai mu rana wacce yau za mu shiga jamhuriyar Nijar ne inda za mu shiga wani zauren na damba da zai yi tattauna akan kudurin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki da tsaye da Bazoum Mohamed a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa in Allah ya kai mu zaɓen shekarar 2021.
Bazoum Mohamed mu ɗan PNDS tarayya mu muka san Bazoum kuma mu muka tsaye da shi ɗan takara don mun san halayen shi don mun san mutum ne mai adalci mutum ne mai gaskiya kuma a yau a 'yan siyasar Niger cap ba wanda zai ce maka yahi Bazoum Mohamed tsaye da gaskiya babu.
Habila kuke kallon wannan takara ta Bazoum Mohamed a bangaren ku na ƴan adawa
wani batan basira ne ya zo musu yayin da suka tsayar da dan takara babu wani dan siyasa wanda yake da rashin horin jini irin nashi shi wanda sun ka tsaida matsayin dan takara.
Waɗanda suke cewa Bazoum ba dan ƙasar Nijar bane ba su ɗan ina ne su daga ina suka zo ya za su ce Bazoum ba dan ƙasa bane menene yake nuna musu da cewa ba dan Nijar bane.
Mun gano kuma mun yi imani cewa in Allah ya yarda tsayar da Bazoum a matsayin dan takara ƴan ƙasa ne za su yi hukunci saboda dama suna jiran shi su hukunta shi daidai da irin aika-aikar da ya a zamanin da Alhaji Muhammad Isu yake yi.
To muna gayyatar ku ku zo ku saurari wannan muhawara din wacce daga wannan dandanon kun san za ta yi zafi. Yanzu kan bari mu yi godiya da ku ban kwana ga bakinmu na Najeriya, wato Barista Zubairu na mama da kuma Minjoyi Hayya Shinko, musamman da kuma shi wakilin namu Nasiru Adamu Al-Hikaya na Gombe da ya shirya mana wannan muhawara a can Abuja. A madadin su duka ne Ali Mustafa Sakuta a nan Washington DC. Mun ba ku lafiya.
To madalla a gaishe ku albarkacin watan Ramadan ga wannan.
Sunana Ummu Kulsum Hassan daga makarantar Alullahi Academy Murtala Muhammad Tuye Bauchi Bauchi State Nigeria. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhan nabiyyu limatuhar ma ahallallahu lak tabtaji marudata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبعت به وأظهره الله عليه أرف بعده وأعرض عن بعث فلما نبعها به قالت من أم باق هذا قال نبعني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات صائبات سيبات وأبكارا
Allahu akbar, Allah ya saka alkhairi. Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takeice.
Ƙasar China ta bayyana cewa wakilanta suna shirin zuwa Amurka wannan makon domin tattaunawa kan harkokin cinikayya duk da barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na ƙara kuɗin haraji kan kayayyakin ƙasar China na biliyoyin dala, bayan da ya yi ƙorafin cewa tsarin da ake bi yana ɗaukar dogon lokaci. Bayanin na Trump da ya yi ranar Lahadi a shafinsa na Twitter kan sabon harajin ya sa kasuwannin hannayen jarin yankin Asia da waɗansu na Amurka faɗuwa, tare kuma da ƙara sa shakku kan makomar tattaunawar Amurka da China dangane da harkokin kasuwanci. Duk da faɗuwar hannayen jarin da suka yi, kafofin watsa labaran ƙasar China ba su ce komi dangane da abin da Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter ba, duk da a safiyar Lahadi. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun ce za su sake koma binciken matakin da gwamnatin Trump ta ɗauka bayan guguwar Maria. A watan Satumba shekara ta 2017, wata guguwa da matsanancin ruwan sama suka keta tsibirin Virgin Island da kuma Puerto Rico, suka kashe kimanin mutane 300,000 a Puerto Rico da kuma ɓannar gaske. Har yanzu waɗansu sassan yankin na Amurka ba su da muhimman ababen jin daɗin rayuwa da suka haɗa da ruwan famfo da kuma wutar lantarki. Gobe Laraba, al'ummar ƙasar Afirka ta Kudu za su kaɗa kuri'a zaɓen da za ka iya zama ƙalubala mafi girma da jam'iyyar ANC mai mulki ta fuskanta, yayin da jam'iyyar da abokan hamayyarta suke ƙoƙarin jawo ra'ayin masu kaɗa kuri'a da ba su yanke shawara a kan jam'iyyar da za su zaɓa ba. Jam'iyyar ANC da Democratic Alliance da kuma sabon tashin jam'iyya mai hankoran farfaɗo da tattalin arziki Economic Freedom Fighters sun yi gangamin yaƙin neman zaɓensu na ƙarshe a Johannesburg, babban birnin kasuwancin ƙasar. Jam'iyyar ANC tana kan gaba da sauran jam'iyyun da suka tsaya takara, sai dai jam'iyyar da ke mulkin ƙasar tun shekarar 1994 tana fuskantar suka.
To madalla masu sauraro, annan muka ƙarshen shirin namu ne yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdul ya na gabatar da shirin da kuma Chibahiro Diodo ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Jimmy Cook. Nisan Phil Hashingumar ke cewa sai mun sake haɗuwa na an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.
Afrique.